To wannan sallah dai wato sallah ce wanda aka kebe ta agaji, saboda kamar yadda kuka sani akwai nan da shekara 12 inda ƴan kunal bakin wake suka can a Baghdad suka yi wata ta'asa wanda ta kawo mutuwar mutane 22. To a albarkacin wannan ranar ce muka ce to ya kamata a keɓe rana musamman wanda za a tuna da mutane wanda suke sadakar da rayuwarsu don su kawo waɗansu agaji. To wannan shine wato muhimmancin wannan rana ta yau.
A nan cikin jarar maraɗi kamar ƙungiyoyi nawa ne ke kawo agaji ga mutane?
To wato ƙungiyoyin suna da dama, sai dai misali ina iya baka kamar misali akwai SPAM, akwai SCARE, akwai UNICEF, akwai kuma lahiya, akwai RN kuma wannan namu ƙungiyoyi na nan da kuma SRN wanda ake ce ma Croix Rouge Nigerian, su ma suna nasu bakin kokarin dangance da wannan agaji.
Kuma wani irin matsaloli ne kuke kawo agaji, kuma wani ɗayan kuna ne a cikin jarar maraɗi?
Wato matsaloli su ne dai kasan shi agaji abu ne wanda dole sai magabata ta dahwa, saboda ba kullum bai kamata a ka agajin nan. To matsalar da ake samu wato mutane suna sa san rai wani bi, sai kai tsammanin kai da wanda baka cikin wata matsala idan ya zama to ta matsala ta samu ana kawo wani agaji, sai ka ce kai ma ya kamata a baka agajin nan. Wato wannan dai ita ce babban matsala wanda ake samu. Sai kuma matsala wanda mutane wato basu gane ba manufa, saboda ita agaji gaskiya in ka ji an ce an kama agaji kana cikin wahala ne. Kenan ya kamata wahalar wannan koda babu ƴan agaji su maikwanta a ce su ma suna nasu bakin gurgudu. To wato nan ma ana samun ƴan karamar matsala dangance da haka.
Agajin kamar da me da me ne ake bayar mutane?
To agaji da dama ne, wato kaga ana kawo fannin wato kwamaso misali, kuma idan ya zama to an samu wata alloba kamar ambaliya ko kuma karancin damuna misali, ana ba da ana raba abinci, kuma ana ba mutane kuɗaɗe don su samu su kashe wutar gabansu da abubuwa da dama dai. Da kuma kamar misali aka dauki kamar su UNICEF ko wani UNFPA suna ba da kamar kwayoyi, kamar misali an samu alloba mata masu samun dindimi, matsala ta dindimi misali, suna ba da kwayoyi na vitamin A don su samu.
Yadda aka kai da aka sa wannan ranan ya da kyau, domin mutane suna wahala da yawa a duniya, ba a nan Najeriya kadai ba, kuma a san yadda za a tallafa musu din su koma rayuwansu yadda yake a da.
To
wannan muhimmiyar rana ce.
To Dr. Bitrus, Arewa maso gabashin Najeriya inda rigimar Boko Haram ta fi addaba, a waɗanne matsaloli suka fi damun mutanenka, sannan kuma ta yaya kake ganin attajirai ya kamata su agaza musu?
Mutane ne suna nan a zaman kwanciyar lafiya, aka zo aka kakkashe musu mutane waɗanda su ne masu taimako wajen ba da abinci da taimaka yara da gajeru. Mutane sun gudu, sun bar gidajensu, sun je wuraren da ba nasu ba. Rayuwan akwai wahala, ba kuɗi, wasu amfanin gona da wane ne gaba ɗaya an kona, an rusa gidajensu. Awaki, tumaki, shanu duk da suke da shi an kwace, haka suka gudu. Mutane suna nan a firgice, shine irin rayuwan. Don haka dole a nemi taimako don a samu zaman lafiya, a samu kwanciyar hankali.
To ta kake ganin attajirai da gwamnatoci da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu za su busu taimaka ma jama'ar ku?
Zaman lafiya din ne na farko, wato a yi kokari a wannan abun ta daina. Boko Haram kuma ya za a yi a yi sami hanya da za su daina abun da suke yi. Abu in ya zo na ra'ayi ba bindiga ne kadai zai iya maganta shi ba. Koyar da tarbiyya na kwarai, ƴan Boko Haram tunda suna jin rediyo, wasu su za su ga cewa ifa in an iya an maganta wannan, dan daga nan za a zo a yi kokarin yadda mutane za su koma gidajensu su ji gaba da harkan rayuwarsu.
To koyaya su kuma ƙungiyoyin rajin tallafa ma mabuƙata irin waɗanda rikicin Boko Haram ya ritsa da su suke ɗaukar wannan ranar? Malam Aminu Sule shine shugaban ƙungiyar kare mabuƙata ta Network for Justice.
Rana ne mai muhimmanci wanda ya kamata a ce duk attajirai da ƴan Najeriya gaba ɗaya ko kuma ga waɗanda suke kusa da inda ake ajiye waɗannan mutane su je wurin su nuna musu kula, su ɗan taimaka musu da abubuwan da za su taimaka musu, kuma su yi musu addu'o'i.
Yawa, to shin ka gamsu da rawar da attajiran Najeriya ke takawa musamman dangane da matsalar da waɗanda rigimar Boko Haram ta rutsa da su ke ciki?
Gaskiya ban gamsu sosai ba. Domin yawan attajiran da kuma yawan waɗanda abin ya shafa da kuma irin dukiyar da suke da shi sai ga kaman abubuwan da suke kaman yayi kaɗan. Domin idan ka tafi wuraren nan da ƴan gudun hijiran nan suke, sai ka ga yaran na cikin wani hali wanda gaskiya kaman mabarata haka, kulan dai sai dai sama-sama haka. Sai ka ga dai yawanci ƙungiyoyi ne suka ɗanɗanta taimaka, wanda kuma ƙungiyoyin nan suna samun kuɗinsu ne wurin ƙananan gudunmuwa da suke bayarwa ya su ya su. So ina ganin kaman ya kamata a ce attajiranmu su ɗan ƙara ƙaimi, su wuce abin da suke na wannan gudunmuwa da suke bayarwa a wuraren.
To kufa ƙungiyoyi masu zaman kansu a wace rawa kake ganin ya kamata a ce kuna takawa?
To yawancin ƙungiyoyi ka san ayyukanmu na faɗakarwa ne da kuma nuna mu gwamnati halayen da mutane suke ci da kuma taimaka ma jama'an wurin nemo haƙoƙinsu. To kaga muna da ɗan iyaka, za ka samu wasu ƙungiyoyin gaskiya ba su da ƙarfin da za su iya ɗaukar nauyin irin wa'annan. Ya kamata a ce attajiranmu musamman ɓangaren ilimi, gaskiya babu wani abin nan na karantar da su. Sannan maganan abinci da sutura, in ka ga wanda suke cikin kan sutura gaskiya za ka tausaya musu kwarai da gaske. To a ƙara ƙaimi a nuna musu kula da ɗan lura haka, har kuma a kai lokacin da za a sake dawo da su cikin jama'a.